أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bayan haka, ƴan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dukan yabo da godiya da jinjina da kirari su ƙara tabbata ga Allah madaukakin sarki, magagin halittar mu, mamallakin mu, wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum, shi kadai ya cancanta a bauta masa. Muna masa godiya. Allah madaukakin sarki ya ba mu iko za mu ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai albarka, Bulughul Maram min adillati al-ahkam, wallafar babban malamin musulunci al-hafiz abul fadl ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani, Allah madaukake jikansa da rahama. Karatun da muke gabatar da shi a wannan masallaci mai albarka, masallacin bilal ibn rabah da ke tula kulos unguwar fadamar mada a cikin garin Bauchi. Yau wuni na 15 a cikin watan dhulqa'da, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga makka zuwa madina 1447. 15 ne ko 16? 16 ko 16 ga watan dhulqa'da, yayi daidai da 4 ga watan 5226 a kirgin miladiya. Wannan kuma shine darasin mu na 123, kashi na biyu a cikin wannan littafi. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya dantar da mu faɗan daidai, ya kuma ba mu ikon aiki da daidai. Kuma wannan shine karatu na kusa da ƙarshe. In Allah madaukakin sarki ya kai mu ranar ciyo, zai zama mun sauke wannan littafin daga farkonsa har zuwa ƙarshensa. Allah ya dantar da mu. A hadithin Jabir ɗan Abdullahi radiyallahu ta'ala za mu tashi a cikin kitabu babul hajj. مالا يتي وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال في الثالثة والمقصرين. متفق عليه. حديث الجابر بن عبد الله رضي الله عنه كبر دي دي قباتا شكين صحابة النبي عليه الصلاة والسلام قالوا أنك سفر هيكين حج النبي عليه الصلاة والسلام tiryan tiryan daga farko har zuwa ƙarshe kaman Jabir ɗan Abdullah. Allah madaukakin sarki na Abdullah ɗan Umar ba wa anhu yace ba? Na'am, na tsallake hadithin Abdullah ɗan Umar ne, haka ne, gaskiya ne, hadithin Abdullah ɗan Umar ne ko? Anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala, manzon Allah yace Allahumma arhamil muhalliqin, ya Allah ka jikan masu kwalkwabo ko tandal. Qalu, sai suka ce wal muqassirin ya rasulullah, da masu sesaye ma, masu rage gashi ya ma'aikin Allah. Qala fi thalithati, annabi sallallahu alaihi wasallama a addu'a ta uku sai ya hada yace wal muqassirin, da masu sesayen ma. Hadithin al-Imam al-Bukhari da Muslim sun hadu akan fitar da shi. Wannan hadithi yana nuna mana falala ga mutumin da ya je aikin hajji ko ya je umra, to an fi so ya kwalkwabo akan sisi. Duka guda biyun sun halatta. Na Allah madaukakin sarki ya ambaci muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafu, akwai masu halqu, akwai masu taqsir. Akwai masu halko, akwai masu kasuru taksiri, abin nan kasuru duk suna yi, wasu su yi kasuru, wasu su yi alhalko, ma'ana wasu su kwalkwale kan gaba daya, wasu kuma su yi asisi. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya nuna maka cewa kwalkwaban yafi lada, manzon Allah ya addu'a sau uku. A da farko da ta biyu duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sanya masu zafi ba, yace rahim Allahumma arhamil muhalliqin, Allah ka jika masu kwalkwabo. Qalu wal muqassirina ya rasulullah, yace ya manzon Allah hadda masu saisaye. Manzon Allah sai ya maimaita nabi yace Allahumma arhamil muhalliqina, ya sake ware masu kwalkwabo. Sai a ta uku ne sai manzon Allah ya hada da wal muqassirina, masu yin saisaye zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada da su. Amma duka guda biyu ba laifi bane. Lokacin da kawai malamai suke cewa an fi so ka yi saisaye, shi ne mutumin da ya je hajji, ya je umra a ƙwararren lokaci, ya yi tamattu'i kenan, ya yi umra a ƙwararren lokaci za a tafi hajji. Wani zai je ranar tara ga watan Rijab, ranar da ake fita Arafa, ranar da ya jira a garin Makka, ya je umra. Kaga kuma yana gama umran mai zai yi, zai wuce Arafa ne. Wani zai je ranar takwas an tafi Mina, kaga rama Allah zai amina ne. To kaga tunda an riga an shiga ranakun aikin haji, idan ya yi kwalkwabo, in ranar takwas ga wata ce ko tara ga wata, ranar goma ga wata fa ana bukatar sai aski, ina zai samu gashin da zai aski? Babu. Da haka suka ce to afdaliya tana zama nan, mutum ya yi saisaye don ya samu gashin da zai aski ranar goma ga wata. Amma in ba haka ba, abin da ya fi falala shi ne mutum ya samu ya yi kwalkwabo. Kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aikata. An gane ko? Sannan wannan hadisin yana nuna mana halaccin yin kwalkwabo ba wai magana aikin haji ba, haka kawai a gida. Asa akwai wanda suke cewa kwalkwabo wato ba abu ne mai kyau ba, har wasu suna cewa saboda ake khawarijawa ne. Khawarij yana daga cewa abinda aka samu suna kwalkwale kansu, sai wasu suke ganin wacewa ya kamance ne da su, daga suna ganin bai kamata a rika yin kwalkwabo ba, ya duka a rika yin sisi. To wannan hadisi dalili ne na halaccin yin sa. Idan har a wajen ibada ɗaya daga cikin rukunan aikin haji aka ba da dama a yi kwalkwabo, to sai a wani lokaci na daban kuma a ce bai halatta ba? Ai inda haramtaccen abu ne a wannan wurin min babu aula a haramta shi. An gane ko? Sannan kuma shi dama ai kwalkwabo ba ibada ba ce, in ba aikin haji ko umra ba. Aski yana daga cikin abubuwan da suke ja'iz ne, halal ne. Shi kuma abubuwan ibaha, abubuwan rayuwa asalinsu halal. Al-asl fi al-ashya' al-ibaha, asali cikin abubuwa shi ne su zama halal. Ta haka baka ce min kaza da nayi ba kyau, in dai abubuwan ba na ibada ba ne, to sai kana da dalilin da ya haramta. Al-asl fi al-ashya' al-ibaha shi ne istisabu al-asl. Al-asl fi al-ashya' al-ibaha. Sannan na mun fahimci har yanzu halaccin yin kwalkwabo. Annabi sallallahu alaihi wasallam naha anil qaza, manzo Allah ya hana a aske wani bangaren kai, a bar wani bangaren kan ba aske ba. Annabi ya hana sai dai a aske duka ko a bari duka. To lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake hani akan a aske wani bangaren kai, a bar wani, kenan da ya umarni da aibe ne, zai aske duka, aske duka. An gane ko? Haka kuma hadisin yana zama halaccin yin askin baba shi ma. Su ma da a shekarun baya da sai ka ga dattawa gani suke kamar askin baba, kamar ba na mutanen kirki ba ne. In dai mutumin kirki ne ana ganin kawai je kwalkwale kansa. To duka guda biyu kowanne ya halatta. Dan da ba su halatta ba, da ba za a ce a yi su kuma lokacin da aka gabatar da wannan gagarumar ibadar ba. An gane ko? Sannan wannan hadisin yana nuna mana wato yana da kyau mutumin da yayi wani abu mafifici to ayaba masa, ayaba masa fiye da wanda bai yi kamar nasa ba. Wani ya mallaki miliyan goma, wani ma ya mallaki miliyan goma, amma wannan sai sadakar miliyan ɗaya, wannan kuma sai ta 100,000. To ya kamata a yi ayaba da addu'a wa wanda ya bada miliyan ɗin fiye da wanda ya yi da 100,000. Kun ga Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke afdaliya, manzo Allah ya fifita su da addu'a. Ya yi addu'a waɗannan sau uku, waɗannan kuma musu sau ɗaya. An gane ko? وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. متفق عليه. Hadithin Abdullahi dan Amr dan As, Allah ya kara masa yadda, yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam waqafa fi hajjatul wada, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya lokacin da ya aikin hajjin ban kwana. Fa ja'alu yas'alunahu, sai mutane suka fara tambayansa. An shiga wata gagarumar ibada kuma ba a taɓa yin tabbatun da aka hijira daga Makka aka koma Madina, manzo Allah bai yi ba. An yi shekara ta tara da jagorancin sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala, amma shi manzo Allah bai yi ba. Da haka yanzu ana buƙatar ilimin abu sosai, inda masanin abin ya zo. Da haka idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga, za a yi ta masa tambaya kan yaya hukuncin kaza, yaya hukuncin kaza. An gane ko? فقال رجل انت وانا متن سيتي وعن النبي عليه الصلاة والسلام لم أشعر يتي لم أشعر بان كلبا فحلقت سيني أسكي قبل أن أفضح كفن ينك هدايتا وتو ياشا أفضي يا من تاني يأي أسكي كفن ينك هدايا. Abin da ke nuna wato asali sai an yanka hadaya sai a yi mai sai a yi aski kenan, sai an yanka hadaya kenan sai a aski. Don ce lam ash'ur fa halaqtu, sai dai aski qabla an azbaha, kafin in yanka. Da ya kamata in yanka ne kafin in aski, amma sai ni aski kafin yanka. An gane ko? Wala haram, babu laifi, mana ba kai laifi ba. Wata akhar sai wani yanzu kuma faqala sai lam ashur, yace ya ma'aikin Allah ni ma ban kula ba, fa nahartu, ni kuma sai na soke hadayata qabla an armi, tun kafin in je in jifa a ranar 10 ga wata. Qala armi wala haraj, sai annabi yace irmi, je kai jifan, wala haraja, babu laifi, kai ma ba laifi. To shine Abdullahi dan Amr yake cewa fa ma su'ila yawma idin an shay'in, ba tambayi annabi wani abu ba a ranar, quddima, wanda aka gabatar da shi, wala ukhira, ko aka jinkirtar da shi, illa qala, fa ce annabi ya ce if'al, je ka aikata, wala haraja, babu laifi. Wato ranar 10 ga wata rana ce da mun yi bayani a baya, rana ce da ayyuka suke taruwa wa alhaji. Babu ranar da ayyuka suke taruwa kala daban-daban wa mahajjaci kamar ranar 10 ga wata. In an kwana a Muzdalifa daren 10 kenan, washe gari 10 ga wata, wannan ranar ayyuka suna haduwa. Abu na farko, mutum zai je jifa, zai jefi jabaratul ula, wurin jifan shaidan na farko kwaya ɗaya, wuri ɗaya ake jefa a wannan ran da tsakuwa bakwai. To shi ne abu na farko da mutum zai yi. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi. Abu na biyu da yake kan mutum bayan ya yi jifa, to yanka hadaya. Bayan ya yanka hadaya sai ya aski, bayan aski sai ɗawafi. Ɗawafi yana tare da sa'ayinsa. Ayyuka nawa? Ayyuka huɗu. Kowanne a ciki babban aiki ne, mafi ƙanƙanta a cikinsu shi ne aski. Domin kaga jifa dai ka tashi daga Muzdalifa ka je Jamra ka yi jifa, babban aiki ne. An fahimta ko? Babban aiki ne. Sannan ka je ka nemi dabba ka yanka a wancan lokacin, ko ka je ka ɗauki inda dabbar ka take ka je ka yanka ta, ka sadakar da naman, shi ma aiki ne. Sannan tawafi, a nan ma shin kwakwari, domin tawafin ranar hajji ne, tawafin hajji ne wanda mutane suke cincirundu ranar goma ga wuta a dakin Ka'aba. Kuma ga shi mutum ya fito daga Arfa ne ya wuni yana addu'a, an yi tsayuwar Arfa, ya taho Muzdalifa, ya gaji, wasu wannan ayyukan nan saman. To wannan yasa saboda sauƙin shari'ar musulunci da take da shi sai ta yi sauƙi akan gabatarwa ko jinkirtawa, saboda mutane za su yi ta samun matsala, wannan ya gabatar, wannan ya jinkirtar. To shi yasa duk tambayar da aka yi wa Annabi alaihi salatu wassalam a cikin waɗannan ayyuka da guda hudu na ranar, jifa, yanka hadaya, aski, tawafi da sa'ayinsa, yadda na faɗe sunna haka ake so a jere. To amma duk wanda aka tambaye manzo Allah aka ce nayi kaza kafin yi kaza, sai Annabi ya ce if'al wala haraj, je ka yi na gaban ba komai. Abin da yake nuna ba zunubi, kuma mutum ba zai sake maimaitawa ba. An gane ko? Duk sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce if'al wala haraj. Wannan yana nuna mana faɗin Abdullahi ɗan Amr, Allah ya ƙara masa yadda, wani mutum ya bi wajen manzon Allah ya ce lam ashur ban kula ba fa halaqtu, sai nayi aski qabla an azbaha, kafin in yanka. An gane ko? Nayi aski kafin me? Kafin yanka. Da ya kamata a ce sai an yi me? An yi yanka sannan sai a yi? Sai a yi aski. To amma sai ya manta. An gane ko? Haka na biyun ma, da ya zo ya ce ban kula ba sai na soke taguwa ta kafin in yi jifa, wannan yake nuna abinda ya fi kamata shi ne ya yi me? Ya yi jifa kafin me? Kafin soke taguwa. In ka kula da jerin waɗannan abubuwa guda uku a cikin hadisi, kenan wanne ya kamata a fara yi? Na abubuwa guda uku aka ambata, akwai aski, akwai yanka hadaya, akwai kuma jifa. To ne za a fara yi? Gwargwadon siyaƙin, ku duba siyaƙin wannan hadisi. Na farko ya ce ban kula ba sai na yi aski kafin na yi jifa, a kafin na yi yanka. Yanzu mun fahimci cewa dai yanka ake fara yi kafin me? Kafin aski. Shi kuma rabin sai ya ce ya ma'aikin Allah ne kuma na yi jifa, na yi yanka kafin na yi jifa. Ashe wanne za a yi kenan kafin? Jifa kafin me? Kafin yanka. Jifa kafin aski. Jifa kafin me? Kafin aski. Yanzu abubuwa guda nawa muka faɗa? To ina so guda ukun su fito, su kuma ya za a jera su. Me yasa kace jifa za a fara yi? an gaba da bin hadisin yana cewa me yace me nahartu qabla an armiya yana nuna jifa ake fara yi haka ne yau kafin me kafin yanka shi kuma wancan gaba ta farkon ta nuna mana cewa yanka ya kamata a yi kafin me kafin aski ashe kenan jifa za a yi sai a yi aski sai a yi me jifa za a yi sai a yi yanka sai a yi aski jifa za a yi sai a yi yanka sai a yi aski waɗannan gaɓoɓin guda biyu haka suke nuna mana bayan an yi wannan kuma sai a je a yi tawafi tawaful ifada abinda ake cewa tawafin tawafin hajji an fahimta ko shi yasa wani malami ya wani littafi wani lokaci abin nan if'al wala haraj haka sunan littafin ya yi littafin ne don ya nuna cewa aikin hajji abubuwan da suke da tsanani ya kamata a kawo sauki a kansu kama malamai sun masa gyara saboda ya yi ta kawo abubuwan da bai kamata ma a ce an yi sauki a kan nasu wasu ya ce an duk za a yi duk ya gina su a kan if'al wala haraj da annabi ya ce ka iya cewa kamar komai mutum ya kawo za a ce masa if'al wala haraj alhali ba haka ba da ana magana a kan a'malu yawmin nahr ayyukan da ake yi ranar layya iya kaɗai an gane ko wannan ya nuna mana sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama mutum zai fara yin jifa bayan ya yi jifa sannan ya yanka haka ne ko sannan ya yi aski sannan na hudu kuma ya je mai tawafi alaikum assalamu alaikum ban ji ba wanne da wanne a tun da dai an ba da dama za ka iya yi amma al'aslu dai al'aslu shi ne abinda muka fara jifa in kana da hadaya ko sai ka yanka hadaya sannan a aski sannan a ji a yi tawaful ifada shi ne yake ajiyar amma duk abin da ka gabatar a cikin wa'annan guda hudu a ranar to ba laifin komai shi ne abin da manzo Allah ya ce if'al wala haraj an gane ko wa an al-miswar ibn makhrama radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama nahara qabla an yahluq وأمر أصحابه بذلك رواه البخاري دقى مسور أم مخرمة الله يكرم سيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر من زن ألا ينك قبل أن يحلق تنك فيني أسكي وأمر أصحابه بذلك يوم رجسها بنزلين حكا رواه البخاري أنكم النبي صلى الله عليه وسلم يفعلي ينك kafin me kafin aski ko ya saba da wancan bai saba da wancan ba aga bai saba ba wannan ya faru a Hudaybiyya ne ya faru a ina a Hudaybiyya lokacin da aka hana annabi sallallahu alaihi wa sallama shiga makka da aka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yanka sannan ya aski kuma ya umarci sahabbansa su ma duka su yi an gane ko domin sa annabi sallallahu alaihi wasallam a shekara ta shida ai ya je zai yi umra aka hana shi da aka hana shi shiga to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sun zo da hadaya manzo Allah ya umarci duk wanda ya zo da hadayarsa ya yanka ta ya ce su yi aski su yanka hadaya har ma suka yi cirko-cirko me ya cirko-cirko da ya sa me ya sa suka yi cirko-cirko saboda abinda suka saba shine dukkan mutumin da yayi harama da umra to dole sai ya kai umrarsa yaya za a yi su kuma sun dauko umra ba su je sun yi umra ba a ce fi aski suka ce wannan gaskiya ba su san da shi ba an gane ko ba su san da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallama hankalinsa ya tashi ya shiga wajen ummu salama Allah ya kara mata yadda ya ce ga fa abin da ya faru na umarci sahabbai su yi aski amma ba su yi ba ummu salama Allah ya kara mata yadda ta ba da shawari ta ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama abin da ya kamata ka je ka fara askin a gabansu ya je ka yi su gari manzo Allah kuma ya dauke shawarar ummu salama abinda ke nuna wato ashe ba koyaushe ne ake ƙin shawarar mata ba ka san saboda maza da ƙin shawarar mata har wani hadisi aka kirkiro wai shawiruhunna wa khalifuhunna ku nemi shawarinsu sai ku saba wa shawarin wai saboda tsabar kar ɗauki ra'ayinsu wannan ba shirar manzon Allah bace sallallahu alaihi wasallama shawiruhunna wa khalifuhunna wai kun kunne mushawarin sun suka ce ayi to sai ku yi sun suka ce kar ayi sai ku yi wato yana cewa duk shawarin su bai da kyau kenan kaga wannan ba shirar annabi bace manzon Allah yana karban shawari a wajen matansa ga ummu salama ta ba da shawari kuma ya yi amfani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zuwa ya zo zauna aka fara masa aski ai duk sahabbai kawai sai kowa ya mika wannan kansa ai bisa aski wannan ya mika wannan haka suka dinga mika wa juna kan juna ana ta aski wannan yake nuna shirko shirkon da suka yi nan tsammani suke cewa wannan hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi la'alla wani ijtihadin sa ne kuma me yawa za a saukar da aya a cikin ra'ayi saboda suna ganin cewa wani babban laifi ne ai a ce ka dauko umra kuma ba ka yi umrar ba ka zo ka yi aski da haka suna jiran kawai a saukar da aya ne a cewa manzon Allah a kara askin nan suna ganin kamar wani shahadi ne annabi alaihi salatu wassalam wanda aya za ta sauka ta goge shi amma lokacin da suka manzon Allah ya aikata aikace to kowa sai ya ce wannan abin kuma tabbatacce ne shari'a ce an gane ko وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف حديثنا عائشة الله كرمته يده قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يتي إذا رميتم إذا كي جيفا وحلقتم كي أسكي faqad halla lakum at-tib to turare ya halatta gare ku wa kullu shay'in da ma kowani irin abu illa nisa in banda mata wannan hadisi al-imam ahmad ya fitar da shi da abu daud malam yace wa fi isnadihi da'fun amma a cikin isnadin sa akwai rauni in ba ku manta ba tun a baya mun yi magana akan duk mutumin da ya dauki harama da aikin haji ko umra an haramta masa aski an haramta masa yanke farce an haramta masa sa turare wannan maza da mata duk su shiga ciki namiji an hana masa ya sanya tufafi ɗinkakke mai kewaye gaba al-makhit wanda aka ɗinka shi kamar riga ko wando an hana namiji ya sa haka nan an hana namiji ya sa hula an hana shi ya sa kufi takalmin da bai yi sama an hana shi sai da in bai samu buɗaɗɗen takalmi ba mace an hana ta sa niqabi ta rufe fuskarta da niqabi, sannan an hana ta ta sa safar hannu, amma ya halatta ta sa na kafa. Waɗannan idan mutum ya aikata su ana ce da su mahduratul ihram, abubuwan da aka hana mutumin da ya harama ya aikata su. Idan mutum ya aikata su ya yi laifi, sai ya yi fidya, sai ya yanka akuya ko rago, mafi kankanta akuya ko rago ko saniya ko rago ne in ya aikata, to yaushe ne wannan haramcin zai gushe? Shi ne a wannan riwayar tana na Aisha, ta ce annabi ya ce idza ra'aytum ramaytum, idan kuka yi jifa, wa halattum kuka yi aski, ranar nawa kenan? Ranar nawa ga wata? Goma ga wata ko? To faqad halalakum at-tayyib, daga wannan lokaci in dai kun yi jifa kun yi aski, to halalakum at-tayyib, turare ya halatta gare ku, wa kullu shay'in, da ba duk abin da aka hana ku ya halatta illa nisa'u, in banda saduwa da mata shine kawai bai halatta ba har zuwa lokacin. To wannan hadisin duk da yake hadisi ne a da'ifi, kamar yadda malamin fara fi isnadi da'if, saboda akwai inqida'i tsakanin Al-Hajjaj ibn Arda da Imam Az-Zuhri. Al-Hajjaj ibn Arda bai hadu da Imam Az-Zuhri ba, hadisi munqati'i ne. Bayan kuma Al-Hajjaj ibn Arda din dama da'ifi ne kuma yana tadlisi, sannan kuma bai ji hadisi Zuhri ba, saboda haka akwai inqida'i. Da haka dai hadisi ya zama mai rauni, amma malamai sun nakalto ijma'i akan wannan cewa dukkan mutumin da yayi abubuwa guda biyu cikin uku a ranar goma ga wata, abubuwa biyu cikin uku, me abubuwa uku? Jifa, aski, tawafi tare da sa'ayinsa, abubuwa nawa kenan? Uku. Abubuwa uku ne. To duk wanda ya samu guda biyu a cikin ukun nan ya aikata a ranar goma ga wata, to duk abin da aka hada shi da din nan yayi, duk ya halatta yanzu in banda kusantar mata saka ne. Kenan lokacin da mutum ya je yayi jifa sai ya aski, to ya halatta kafin ya tafi dawafi ya nemi rigar sau da wannan sai sa dan ya zuwa ya saki, ka san wannan zanin ai takura ne, maza ba mu saba sa zani ba mu a nan, ai ba karaman damuwa ba ne, ka zauna daga kai sai zani sai mayafi, kana ɗaurewa yana kuncewa, kana shawowa ka tattaro shi nan, wani sai an koya masa ɗaurin sau goma bai iya ba. Kisa yana da kyau mutum zai tafi ya yi dogon matarsa ya training yadda ake ɗaura zani sosai, ya koya ya ladabi a koya masa ɗaura zani, kada je na fama ana cewa baka gyara zamanka saboda bisa yadda ake ɗaura zanin ba. Wani dattijo muka same shi a miƙati a Madina, ana ta rigima da shi, ya sa ya a kan gajeren wando, aka ce ba ba ai ce da wa za ka yi, ce haba tumbur, ya ce haba, ya ce banda dai tumbur kam, jiji sai ba zai tumbur ba, wallah aka yi aka yi da mutumin nan, haka aka gyara shi. Ya wallah shi dai ba zai tumbur ba kam. To idan ka samu guda biyu daga cikin ukun nan ka yi, to ya halatta ka sa turare, ya halatta ka sa riga, ya halatta ka sa wando, ya halatta ka sa hula, ya halatta ka sa takalmi sau ciki, an gane ko? Mace ya halatta sa niqabi, ya halatta sa safar hannu, duk ya halatta. Ya halatta mutum ya yanke farcensa, ya aske gashi da ya dame shi ko ina ne a jikinsa, ya halatta. Abinda ya saduwa da mata, inda ya yi jifa, ya yi aski, ya yi tsawafinsa da sa'ayinsa, ta Allah ma dama waka daya a kansa, shi kenan magana ta tare. Kawai abinda ya rage masa yanzu kwanakin mina, zai kwana na 11 kwana na 12 wa jifa, shi kenan ya gama aikin hajjinsa gaba daya. To duk da cewa wannan hadisin yana da rauni, amma ijma'in malamai ya kullu akan cewa in dai ka samu guda biyu cikin uku to komai ya halatta gare ka in banda mata. Za ka ga cewa yawanci alhadai suna damuwa da samu guda biyu na saboda su saboda wannan matsalar ta sa zani. Tun ya damu ya zamu ya jifan nan in jifan nan dai a masa aski saboda ya je zimizu ya je samu rigarsa da wandansa ya sa. Qasirun ba yaqsurun ba qasr kenan. Wa ibn Abbas radiyallahu anhuma daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda shi da babansa annabi sallallahu alaihi wasallam qala man dan Allah yace laysa 'alan nisa'i halqun babu aski akan mata mana mata ba sa yin kwalkwabo alhalqu shine kwalkwale kai wa innama yuqassirun iyaka su sefe suke yi mata ba sa kwalkwale kansu domin ita mace an hana ta kwalkwabo sawaban aikin haji ne ko ba aikin haji ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mata su dinga yin kwalkwabo ba yin kwalkwabo bata ba a kwalkwale mata kanta wannan yasa wasu malamai har suke ganin jinjirawa ba a kwalkwale mata kai suna ganin kwalkwabo an haifi yaro karami a askin nan da aka ce ai ana yi wa namiji ne kadai akwai wannan kaunin a mazhabar Imam Ahmad mace duk sun shiga inda askin jariri na'am wa haka suke a nuskar ku wani nuska ta wa inna ma yuqassiru kuma bi haqiqatihi haka annabi yace duk wani dan da za a haifa yana rataye bi haqiqatihi da haqiqar sa yankansa da za a yi masa to kaga lafazin maulud manzon Allah ya amfani da shi ko ba ma kuma yanka an manta shi wani miji kare yake yi hadda mace an gane ku to annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata ba sa yin kwalkwabo wa inna ma yuqassirna abinda suke yi kawai shine sai mace za ta tara gashin kanta gaba daya idan a tsefe ki in ta tara shi sai ta yanke abinda bai wuce an mula kan dan yatsa ba idan kuma kitso ne yawo ne sai ta kama kowane yawo sai ta yanke abinda bai wuce kan yatsa ba abinda wasu mata suke wani lokaci akwai masu aski da suke zuwa akan dutsen Marwa da dan almakashin su maza da mata duk wannan kuskure ne domin wannan ba aski bane kuma ba sai fiye bane da dan almakashi haka a hannunsu cancancancan ban sani ba yanzu da yake dokoki kullum suna karuwa ko za a kori mutane amma kawai in kaba ka ba su da riyal biyar riyal goma kama wannan matashi yanzu kansa yake da gashi sai dan dona na kyat ta nan sai din ma kyat kyat shi ke na yake wuce wai an baka aski da Allah wani aski ne yanzu wannan kwalkwabo ne sai sai ne ba sai sai bane ai ba sai sai bane ba kwalkwabo ba to ballantara kuma mata saboda rashin tarbiyya wata mata malam sai ga ta zo ta bika kanta ba wani mai almakashi ba ta san shi ba fa wallahi a maganar muharrami wasu kuma za su zo da almakashin ne wajen suna kokarin wace sun yi a wajen dole an ce sai a wurin ne kai tana ko ta kokarin kar a ga gashin kanta wata ko wata damu ba wata ba san haramun ba ne in wasu suna kokari su rufe gashin kar a gani suna sai cikin himar to tunda wasu ba su da ilimi su kuma sun ga ana yi a wajen za su ce za su yi su kuma su rufe gashin kan wajen su ba ta haka ba a ce dole sai a nan bayan aski ba kawai mutum ya tafi gida mana ka je masauki ko ka shiga cikin gari ko ka je gefen harami ga nan wuraren aski kana zuwa za ka je a maka askin da kake so wasu neman arha ne saboda a kusa da harami akwai tsada musamman lokacin ana cinkoso tana zuwa ne ce ma riyal 50 shi ko alhaji ya lissafi ya ga riyal 50 din nan za ta ja masa dillabiya biyu sai ga kai ana ba zai yi ba tunda riyal din yanzu yana akalla 400 400 sau 50 nawa ne eh ko kaga askin 20,000 yanzu dan Najeriya shi zai tana garin su ne a naira 1000 ne ake yi ba akwai ma shagon 500 ko na sai ya ce 20,000 a aski tare da 100 wani wuri riyal 100 wani wuri riyal 50 ba ma su wannan masu dan kyakkyakkyar din gagar riyal 5 ne riyal 10 saboda haka wannan arhar yake gani wasu masu dabara sai sun koma gida sai je sai rezarsa abokin sai masa askin tas shi ma ya aske masa kagare da nawa ne kullun da ba tsada kagare yal biyar din kenan ita wuce da yal biyar din ba an gane ku wannan yana nuna mana mace ba ta yin kwalkwabo kuma ba ta yin saisaye irin na maza gwagwuye kai ba ta yi kawai ɗan kaɗan take ragewa an gane ko musulunci yana so mace ta zauna da adonta ɗan gashi ado ne a gwammace ya sa ma aka hana ta sai kwalkwabo annabi ya tsine wa mace mai kwalkwala kanta alhaliqa wanda za ta yi halku ta kwashe gashin kanta gaba ɗaya وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي من أجل سقايته فأذن له متفق عليه حديث لك عبد الله بن عمر الله كان مسيدا أن العباس بن عبد المطلب عباس بن عبد المطلب الله كان مسيدا استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ya nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yabita bi makka akan ya kwana a makka layali binan kwanakin da ake kwana a mina min ajli siqayatihi saboda shayar wanda yake yi fa adina la sai annabi ya masa izini ai idan an duk abin da aka yi ranar 10 ga wata alhazai za su koma mina ne san ake kwana duwan na bai kwana a mina ba to ya bar wajibi duwan da ya bar wajibi kuma sai ya yanka an gane ku kuma shi babu zaɓi ba kamar fidyatul azaba aikata abubuwan da aka hana mutum ya aikata ɗin da mahdhuratul ihram su kaga akwai zaɓi fa fidyatu min siyamin aw sadaqatin aw nusuk ko dai mutum ya yanka ko yi azumi ko yi sadaka ba ma shi wannan babu zaɓi in ka bar wajibi dole yanka ne kawai ba zaɓi mutum da ya kwana ranar 10 ya kwana 11 washe gari 12 to ranar 12 in mutum ya jifa yana da dama in ya ga dama ya gama aikin hajjinsa in ya yi tawafi dama shi kenan tuntun ya gama komai idan mutum yana so kuma zai iya kwana na uku ya yi jifa ranar uku ranar 13 kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi fa man ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi Allah ya ce wanda ya kwana biyu bai laifi ba wanda ya gaggawa ya tafi a kwana biyu bai laifi ba wanda ma ya jinkiri zuwa kwana na uku bai laifi ba to waɗannan kwanakin da ake yi na mina wajibi ne kwanan to al-Abbas ibn Abdul Muttalib baffan annabi sallallahu alaihi wasallama shi yana hidimar shayar da alhazai ruwan zamzam a makka kuma gashi ruwan a makka yake yana hidima ce da ya gaje ta iyaye da kakanu danginsu dama su suke shayar da alhazai to wannan aikin nasa baya so ya bari hidima ce ta jama'a sai ya nemi izinin annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya masa izini ce ya masa izini je kwana a ina a makka ba sai ya kwana a mina ba wannan yake nuna annabi sallallahu alaihi wasallama yakan shar'anta hukunci kuma Allah ya karba yanzu asali kaga dole ya kwana a ina a mina amma annabi ya masa izini kuma ya zama daidai a gun Allah abin da yake wajibi ne fa amma manzo Allah ya bar masa. Abu Nabiyu karkashin wannan malamai suka ce to wannan yana nuna wanda yake da wata gagaruma, wanda yake da wani gagarumin uzuri da ya shafi jama'a to shi ma ya halatta kwana manka. Wanda yake da wani uzuri, domin shi wannan uzurin ba uzuri ne na kashin kansa ba, uzuri ne na uzurin na hirban mutane ne, shayar da mutane, ai ba nasa bane. An gane ko? Dan haka wannan uzurinsa shi ma irin na Abbas ibn Abdul Muttalib ne, ya kai shi ko ya fi shi to ya halatta. Kuma abin da za su yi, kamar yadda Al-Abbas ɗin manzon Allah bai ce masa ya yanka ba, za su shiga irin wannan kawo masu hidimar alhazai wanda suke aikin alhazai, irin hidimar da suke yi wani lokacin ba za su samu daman komawa mai ba. Shi yasa za a ga su hukuma alhazai yawanci ma'aikatan ba hana su aikin hajji ake yi, saboda ayyuka za su tsaya. Yaya za ka yi ranar Arfa ana bukatun ka a Makka da wasu ayyukan da za ka yi? Ku ne masu bibiya, ku tabbatar da cewa an kai abincin alhazai, an kai musu abinci, an kai musu abinci filin Arfa. Idan ba ku yi wannan aikin ba, yaya za a iya yiwu? Ba zai yiwu ba. Ku ne masu hidimar sintirin kai musu magani, idan wani ciwo mai tsanani ya samu wani wanda ya zama dole a tafi da shi asibiti, ku ne ba su tafiya da shi? Duk wani abu irin wannan to sai zama na sha, idan kowane ma'aikaci yana aikin haji to gaskiya wasu ayyukan za su samu matsala. Ya sa so da yawa ce ka je ka ga abin nan ma'aikatan hukuma alhazai musamman naku kuma alhazai ta ƙasa ga suna jin haushi saboda ga su nan a cikin alhazai amma su ba su aikin haji. Su je Arfa, su je Mina, su je Arfa, su je Muzdalifa in ta kama, amma kuma ba su aiki haji da kayansu suke. Sai ga cewa shi ma shi a manna hukumar alhazan shi ma ba yi, saboda ya sa kowa ya shiga ta yi sa. Wani lokacin kuma za ga cewa manyan ma'aikata su ne za a ce ba za su yi ba, ƙananan sai a bar su su yi. Haka dai gwargwadon kowa yanda yake ganin zai fi amfani. Wa ana Asim ibn Adi radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama arkhasa li ru'atil ibil fil baytutati an minan yarmuna yawm an-nahri thumma yarmuna al-ghada wa min ba'd al-ghad al-yawmayn thumma yarmuna yawm an-nasr rawahu al-khamsatu wa sahahu at-Tirmidhi wa Ibn Hibban. Hadithin Asim ibn Adi, sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama, yana daga cikin wanda a lokacin da a ya so ya fita yakin Badar, sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sanya shi wani babban aiki lokacin da munafikai suka yi masallaci a Quba, masallacin da ake yi ce Masjidul Jarar. Yana daga cikin wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tura shi su je su rushe wannan masallacin. Masallaci ne munafikai suka yi wanda za su riƙa zama suna tattauna munafurcinsu, kuma ya zama kishiyar masallacin musulmai. Allah ce la mazurun sha suka ga yace annabi sallallahu alaihi wasallam akan yaje yi sallah masallacin, to manzo Allah ko yayi ne yaje, amma sai Allah ce la takum fihi abada afaman assasa bunyanahu ala shafa durfin harin fanhara bihi fi nari jahannam Allah la yahdi alqawma adh-dhalimin la yazanu bunyanahum alladhi banaw riba tanfiqu min an taqatta abu Allah alim hakim. Ko inda Allah ma wadda kake sirki ce la masjidu qusisa ala taqwa min awal min amma taqwa bi dhikri zalikum ayyuhal haru wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah mai hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada yi masallacin yi sallah, to an ce a rushe masallacin. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su je suka rushe wannan masallaci. To annabi sallallahu alaihi wasallam arkhasa li ri'atul ibil, annabi yayi rangwame wa masu kiwon raguma fil baituta ta'aminan su je su kwana ba amina ba, kamar yadda aka yi rangwame wa Abbas ibn Abdul Muttalib ba sai ya kwana amina ba, haka ma makiyayen raquma manzon Allah ya musu rangwame yace ba sai sun kwana amina ba, an dauke musu kwana. Saboda musulunci kula da dukiya na da muhimmanci, yana da muhimmanci, an gane ku? Saboda in suka zo suka kwana, wa zai kula musu da dabbobinsu? Wa zai ba su abinci? Babu. Da haka aka musu izini aka ce su je wajen dabbobinsu su kwana. Yarmuna yawman nahar, su yi jifar ranar goma ga wata, ranar layya kenan. Sun bayar munal gada, sannan su yi jifan gobe, wamin ba'adil gadi, da kuma bayan gobe, liyaumaini na kwana biyu. Sun bayar muna yawman nafar, sannan sai su yi jifan ranar barin mina ta ƙarshe. Wato annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba su dama, idan suka je suka yi jifa ranar goma ga wata, to ranar sha ɗaya da sha biyu akwai jifa ko? To su haɗe sa rana ɗaya, su je su kwana a wajen dabbobinsu. Al-Imam Malik ibn Anas ya ce abin da ake nufi shi ne ranar sha ɗaya kar su zo, sai ranar sha biyu su zo su haɗa jifan jiya da na yau. Haka Imam Malik ya fassara maganar, amma da yawa daga cikin malamai ba su fassara wannan hadisin irin fassarar Imam Malik ba, domin shi Imam Malik rahimahullah da wasu daga cikin malamai ba sa ganin halaccin a gabatar da jifar rana ba ta zo ba, amma ya halatta a yi ramuku. Kun fahimta ko? Don haka suna ganin bai halatta ranar sha ɗaya ka je kai jifar ranar sha ɗaya da sha biyu ba, duk uzurinka. Amma masu uzuri wanda ba za su kwana amina ba, su an musu uzuri za su iya barin ranar sha ɗaya ba su zo ba, ranar sha biyu su zo su yi ramukan na jiya su yi jifan yau kuma. An gane ko? Shi ne yarmuna, yarmuna al-ghad wa min ba'd al-ghad li yawmayni, su yi jifan gobe da bayan gobe li yawmayni na kwana biyu. Kama da yawa daga cikin malamai suna ganin abin fa akwai yalwa a cikinsa, ya halatta wanda aka masa uzurin kwana amina ranar sha ɗaya ga wata ya zo ya jifan sha ɗaya da sha biyu, ko kuma ranar sha ɗaya ba zai zo ba sai ranar sha biyu ya zo ya jifan sha ɗaya da sha biyu. Saboda wasu riwayoyi da suka bo a lafazin wannan hadisin ya zo cikin musnad Imam Ahmad da sunan Imam Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah, annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi rangwame wa waɗanda suke kiwon raƙumansu, an yarmu yawman wa yad'u yawman, su yi jifar rana ɗaya su bar rana ɗaya. Haka ya zo a ciki, su jifar rana ɗaya su bar ɗaya. Sannan ya zo cikin sunan da Imam Tirmidhi da Ibn Majah, an yarmu yawman nahri thumma yajma'u ramya yawmaini ba'da yawmin nahri fayarmunahu fi ihdahuma fi ahadihima, cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu rangwame su yi jifa ranar layya, thumma yajma'u ramya yawmaini, sannan su hada jifan kwana biyu, ba'da yawmin nahri bayan ranar layyan nan wato ranar 11 da 12, fayarmunahu su jefe shi fi ahadihima a cikin ɗaya daga cikin ranakun. A wata riwaya ta sunan na Imam Tirmidhi, yarmuna yawman nahri wal yawmayn alladhina ba'dahu yajma'unahuma fi ahadihima, za su yi jifa ranar layya sai kuma ranaku biyu bayan ranar layyar, yajma'unahuma za su hada su fi ahadihima a cikin ɗaya daga cikin kwanakin,
kaga wadannan lafuzan suna nuna cewa za ka iya ranar 11 ka je kai na 1 da 12 ko kuma ka bari ranar 12 ka zo sai kai jifan 12 da 11 sun bayar muna yawan nafar sannan kuma idan sun so su kara kwana su kara jifa na 13 to ranar 13 kuma sai zo su jifa ranar 13 ga wata an fahimta ko wannan shine saukin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wa masu kiwon dabbobi hadisin yana nuna mana muhimmancin wato da musulunci yake ba wa dukiya kaga saboda tsara dukiyar su akai musu rangume je su kwana a wajen dabbobin su kiwata su abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wasallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.